muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25.31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma, Dalol FM da Niyya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so haka a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 30 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. A cikin rahotannin namu na yanzu za ku ji ziyarar shugaban kasa Muhammadu Buhari jihar Sokoto. Kana kuma ku ji irin diran mikiya da jami'an sojojin Najeriya suka yi a birnin Maiduguri.
Baya ga wannan shi kan shi ya yaba ma sojoji bisa azamar da suke sanyawa musamman ma yanda ka yi maganin yan ta'adda a wasu wurare da dama, misali kaman garin Gonuri da kuma Mangunu.
A batun da yana yaki da kungiyar ta Boko Haram, wasu da dama a Najeriya na ganin cewar ana amfani da su ne domin cima burin siyasa.
Wai menene ma Boko Haram ne cikin ta? Su waye suke bayan Boko Haram? Sannan kuma kamar na ga maka a sa kishi da kaunar Najeriya a zuci a samu, amma ban kado su waye ne suke iza ma wannan masifar wuta.
Daga bisani kuma za ku ji sauraron rahotanni da muke dauke da su. Bayan nan Muhammad Hafiz Babale zai shigo don ya gabatar muna da shirin sa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a fara jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. An shiga rana ta 9 a jere da wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka ke ci gaba da kasancewa a rufe, kuma babu alamar an kusa kawo ƙarshen wannan al'amarin. A yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da jaddada muhimmancin katangar da yake son a gina tsakanin kan iyakar Amurka da Mexico. A wani sakon da ya tura jiya Asabar ta kafar Twitter, Trump ya ce ya kamata 'yan jam'iyyar Democrat su dau matakin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya din. Yana mai cewa ina nan cikin fadar White House, ina jiran 'yan jam'iyyar Democrat su zo mu ci majituwa game da tsaron kan iyaka, a cewar Trump. Har yanzu akwai takaddama ta kasafin kuɗi tsakanin Trump wanda ke so a tanaji dala biliyan 5 don gina katanga da kuma 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka, waɗanda kuɗi ƙalilan kawai suke goyon bayan a tanadar saboda tsaron kan iyaka, yayin da suke matuƙar adawa da duk wani shirin gina katanga. Rundunar gamayyar G5 wadda haɗaka ce ta sojoji daga ƙasashe 5 na yankin Sahel, wadda aka kafa ta don yakar 'yan bindiga irin su Boko Haram da Al-Qaida, ta fara fama da rashin kuɗi da kuma rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen da suka kafa ta, al'amarin da wasu jami'ai da ƙwararru ke fargabar ka iya gurgunta yakin da take yi da ta'addanci. Abin da ya fi kawo damuwa game da makomar rundunar G5 ta Sahel shine rashin wadataccen kuɗi da goyon baya daga manyan ƙasashen yankin, a cewar Seth Jones, shugaban sashen nazarin barazana da ƙasashe ke fama da su, a cewar a cibiyar nazarin dabarun ƙullo ma al'amura da kuma ƙasa da ƙasa CSIS a taƙaice, wadda ke sa ido kan abubuwan da ke gudana a yankin a hirarsa da muryar Amurka. Babu wata daga cikin ƙasashe 5 na G5 da ke da wadataccen kuɗi ko ƙwarewa ko ma da haɗin kan wata ƙasar da za ta iya abin da ya dace wajen gurgunta ƙungiyoyin ta'addanci a yankin, a cewar Jones. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zaben shugaban ƙasa da na Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar Congo, wanda ya fuskanci jinkiri sosai a ƙarshe dai an fara shi a yau ɗin nan Lahadi. To amma masu lura da al'amura na ganin zaben zai gamu da rudu da kuma tashin hankali a wurare da dama. kasar mai arzikin ma'adanai wadda girmanta ya kai sulisi biyu na fadin yammacin Turai amma ba ta da wadatattun hanyoyi da sauran madafun rayuwa bata taba samun sabuwar gwamnati cikin lumana ba tun bayan da ta zama yantacciyar kasa shekaru 60 da suka gabata rahotannin farko na yau dinnan Lahadi sun nuna cewa an makara na tsawon sa'o'i da dama kafin aka bude wasu rumfunan zaben dadaddiyar mai nazarin al'amuran Congo Stephanie Walters ta cibiyar nazarin al'amuran tsaro ta ce ita ma ba ta damu da irin sakamakon da za a samu ba kamar yadda ta damu da irin hadarin da masu kada ƙura'a wajen su miliyan 40 za su shiga a yau dinnan Lahadi Masu zabe a kasar Bangladesh na kada ƙuri'ar su yau dinnan Lahadi yayin da ake fama da munanan tashi-tashin hankula tsakanin magoya bayan jam'iyyar mai mulki da 'yan adawa. Rahotannin kafafen yada labarai na cewa an hallaka mutane akalla 10 a tashi-tashin hankulan da aka yi a yau dinnan Lahadi. Masu kada ƙuri'a sun fito basu fito ba sosai a kasar da ke da yawan mutane miliyan 165 a wannan zabe wanda shine aka fi tsara shi a demokradiyyanci a tsawon shekaru 10 wanda kuma ake kyautata zaton Prime Minister Sheikh Hasina za ta ci wanda zai ba ta damar yin wa'adi na uku a jere Hasina yar jam'iyyar Awani League ta nuna alamar kwarin gwiwa kan yuwar ta yi nasara a zaben yayin da take hira da manema labarai a Dhaka bayan kada ƙuri'ar ta babbar mai kalubalantar Hasina tsohuwar Prime Minister Khalida Zia wadda ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party na fursuna bayan an tuhume ta da aikata almundahana kuma wata kotu ta haramta mata tsayawa takara
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu bude babin rahotannin namu inda zamu fara da birnin Maiduguri. Da safiyar yau ne shugabannin kololuwar sojojin Najeriya da suka hada da sojin ƙasa na ruwa da na sama suka kai wata ziyarar bazata a birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu ya aika mana da rahoto akan muhimmancin wannan ziyarar.
Aje ne babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya da Gabriel Olanshaki tare da manyan hafsoshin sojojin kasar suka ziyarci garin Maiduguri da kuma suka shiga wani taron sulhu har na tsawon awanni uku tare da komandojin sojojin da ke yaki da yan kungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin kasar. Wannan ziyara ya zo ne a daidai lokacin da ake tare da radin cewa yan kungiyar Boko Haram din suke rike da wasu kananan hukumomi da ke arewacin Borno yayin da rundunar sojojin ke ci gaba da karyatawa musamman ma garin Baga da ke garmar hukumar Kukawa a jihar Borno wadda aka ce yanzu hakan kungiyar Boko Haram din sun ga kafa tutocin su sai da rundunar sojojin ta ce ita ce dake rike da wannan gari babban hafsan hafsoshin sojojin kasar dai ya samu rikiyar babban hafsan sojojin kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai babban hafsan sojojin sama Sadiq Baba Abubakar da kuma babban hafsan sojojin kasar ruwa wato Ebok Evans da dukkanin su suka gudanar da wannan taro bayan kammala wannan taron ne kuma daraktan huda jama'ar rundunar sojojin kasar Brigadier General Sani Usman Kuka Shega yi ma manema labarai bayani kamar haka
kaman yanda ka sani ko rana ita yau shi hafsan hafsoshi na sojan Najeriya na kasa baki da wato General Olonishakin ya zo to wannan karan ma ya sake zuwa inda ya zo da hafsan hafsoshi na sojojin ruwa da na kuma sama wanda ka kalli sanda shi hafsan hafsoshi sojojin kasa wato Lieutenant General Tukur Yusuf Burata ya karbe su siyata din inda ake yaki da 'yan ta'adda na Boko Haram. Makasudin zuwan shi ziyara ce ta aiki yanda ya ga yanda sojoji suke kuma a dadda ba su karfin gwiwa kuma a jaddada musu ayyukan da gwamnati take yi domin haɓaka aikin da suke yi. Kuma baya ga wannan shi wato jagoran wannan operation lafiya dole wato General Akiloruo yayi mashi bayani kuma ya gamsu. Baya ga wannan kuma akwai waɗanda su hafsoshi ne da suke kula da waɗannan ayyuka, wato training da operations, su kansu an ba su ayyukan da za su tabbatar da cewar wannan aiki da aka sa gaba an ga ƙarshen shi. Sannan kuma baya ga wannan, shi kanshi ya yaba ma sojoji bisa azamar da suke sanya, musamman ma yanda ka yi maganin ƴan ta'adda a wasu wurare da dama, misali kaman garin Gonuri da kuma Mangono. Kuma ana nan ana ci gaba da aiki, ana so a ci gaba da inganta wannan aiki.
A daidai wannan lokacin ne kuma wasu rahotanni daga karamar hukumar Bama a jihar Borno ke nuni ne cewa wasu ƴan gudun hijira guda 7 sun fada hannun ƴan kungiyar Boko Haram a ran Juma'a da ta gabata, lokacin da suka je neman itace, wanda guda 3 daga cikin su suka gamu da ajalin su sakamakon yankan rago da aka ce ƴan kungiyar Boko Haram din sun yi musu, wanda aka bayyana sunan Baba Garema dan shekaru 52 da Baba Ali dan shekaru 75 da kuma Buduwa Banki dan shekaru 45, da dukkanin su aka ce ƴan kungiyar Boko Haram din sun yanka, sannan kuma suka tafi da guda 3, yayin da guda ya samu tserewa. Wanda yazo da wannan bayani, har yanzu dai ana ci gaba da samun matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram kama daga jihohin Borno da Yobe da magaruruwan da aka ce an saka yantowa daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram din, wanda har yanzu babu takamaiman bayani game da sahihancin rahoton ko ne Allah waɗannan garuruwa na hannun maharan ko kuma sojojin Najeriya. Haruna Dauda Piwu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Rayukan mu a yau da gobe sun zamo jarin wadansu.
A gaida Haruna Dauda. Ana da iya cewa kakar siyasa ta kan kama a Najeriya, wanda masu iya magana kan ce kallo ya koma sama, wai shahu ya dau giwa. Domin kuwa ƴan Najeriya na ganin cewar yaki da ƴan ta'adda Boko Haram siyasa ne. Hassan Maina kaina gare ka.
One of the points I've made is that we will cooperate with our neighbors.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, ya jaddada kudirin su na ci gaba da haɗa kai da sauran kasashen yankin tafkin Chadi, irin su Chadin, Kamaru da Niger, wanda ya ce irin wannan haɗin kai har ta kai an kafa rundunar kasashen yankin tafkin Chadin, wanda ke ci gaba da yakar mayakan Boko Haram a wannan ziri, da kuma sauran aikace-aikace na ta'addanci. Bisa ga dukkan alamu dai, batun tsaro irin na Boko Haram na daga cikin mutuwan da ke sahun gaba da ƴan siyasar Najeriya ke amfani da shi a wannan karo wurin yakin neman zabe da za a yi badi idan Allah ya kai mu. Hajiya Umma Abdullahi Getso ita ke ƴar takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar YPP.
To maganan Boko Haram, wai menene ma Boko Haram ne tukanta? Su waye suke bayan Boko Haram? Sannan kuma kamar na ga maka, a sa kishi da kaunar Najeriya a zuci a samu, amma ban kado su waye ne suke iza mu wannan masifar wuta? Najeriya muna da sojoji wanda in ka tuno a tarihi ƴan shekarun baya ma ba masu yawa ba, sojojin mu suna daga cikin dakaru da suka je kasashe daban-daban na Afirka suka tabbatar da zaman lafiya. Sojojin mu suna da kwazo, suna da duk abin da ake bukata na wani soja da za su digoga da duk wani soja da yake da muke da su a duniya, a ce su ma sojojin ne sun ma wasu kasashe. Me yasa ba za a bar su yi kasashe ba? To in fatuwa sun yi ma wasu kasashe, to kaga cewa mu Najeriya gwamnati ce kawai ba ta da aqidar ko kuma ba ta da shi, bata shirya ta ba mu sojojin nan goyen baya su murƙushe mana Boko Haram ba. Boko Haram nan ba wai wasu mutane ne, fa aljanu bane, mutane ne irin mu.
To combat the Boko Haram menace, another security matter that we have.
Ganiyu Galadima dan takarar mataimakin shugaban kasa kenan a jam'iyyar ACPN ke nuna damuwa kan batun na tsaro, inda yake cewar yanzu abu ne mai matukar wuya ga dakarun Najeriya su ga samun makamai daga kasashen ƙetare domin wannan yaki na Boko Haram.
So indeed, to fight Boko Haram,
wannan batu na matsalar Boko Haram dai da ke ƙara zafi a baya-bayan nan, da kuma aikici yake cinyewa na ci gaba da daukar hankalin ƴan siyasar Najeriya, da kuma suke fakewa da shi wurin yakin neman zabe, inda suke nuna cewar wannan gwamnati ta jam'iyyar APC ta gaza, yayin da ɗaya bangaren ita gwamnatin ke cewar tana iya kokarinta kuma tana samun nasara. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina. Daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana da rahoto akan matakin da kungiyar Miyatti Allah ta dauka akan zabe mai zuwa. Nasiru gare ka.
babbar kungiyar makiyayan Najeriya mai yatti Allah Magban ta fayyace cewa duk yayanta na da yancin zabar wanda suke so, amma kungiyar ce shugaban Muhammadu Buhari na APC za ta zaba ko ko take mara baya. Bayanin na da nasaba ne kai tsaye da babban taron kungiyar Abuja da ya dau wannan matsaya, amma aka samu shugaban kungiyar na Arewa maso gabas Mafindi Danburam da cewa shi dai a gashin kansa Atiku Abubakar na PDP yake mara baya. Da korafin shugaban Buhari bai taimaka makiyaya ba ciki har da rashin mataki ga halaka kimanin makiyaya 800 a Mambila.
Wallahi lazim mutane mu da suka zama matsiyata Allah ya yawa da su. Dan muke shugaban kasa muna tsammanin zai taimake mu. Ya rage musu radadin wahala da suke ciki. Dalilin da yasa muka zabe su kenan muna ganin zai taimaka. Buhari bai taimake ba Fulatani ba. Buhari baya tare da mu, mu ma ba mu tare da shi.
Sakataren miyati Allah na kasa Baba Usman Galzarma ta wayar salula ya ce kungiyar ta gamsu da salon mulkin shugaba Buhari da haka tana mara masa baya.
Nan ma bangaren jami'ar APC din jami'an guda biyu ne.
A 2015 da aka samu wata kungiyar makiyaya kautar hore ta mara wa Jonathan baya. Sai muka tsinci kanmu tamkar ba wanda ya yarda da mu tsakanin NAPC da NPDP. Da haka wannan karo matsayinmu shine muna tare da shugaba Buhari 100%. Inji Baban Galzarma inda ya ci gaba da martani ga Danburan Mafindi kan Mambila.
In wannan magana da yake gaskiya ne, bai kamata ya goyi bayan gwamnansa na jihar sa wanda karkashin mulkin wannan gwamnan aka kakkashe mana mutane a kaunin Gembu, kuma yanzu yazo yana ganin jaran Muhammadu Buhari da laifi. Mu ba maganar siyasa muke ba, mu mun faɗi maganar inda ra'ayin kungiya take ne. Maganar cewa shi ya fito daga bangaren Arewa maso gabas ne. Arewa maso gabas ba ta taba mulkin Najeriya ba, ne ma dan Arewa maso gabas ne. Shi dan Taraba ne, ni dan Yobe ne. Maganar cewa Arewa maso gabas ba ta taba mulkin Najeriya ba, ita mulki na siyasa ba karbi da karfi bane. Mutane su yadda da kai kai ne. Duka wanda yana yin rinjayen mutum in daga kudu ne, in daga Arewa ne, in daga Arewa ta tsakiya ne, ina ne ishe samu rinjayen jama'a. Dole shi za a ba mulki.
Baba Usman Galzarma ya kara da wasu dalilan mara wa shugaba Buhari baya da suka hada da lamuran da ba ma na makiyaya ko kiwo kai tsaye ba.
A karkashin kasa yanda ba kowa bane ya sani irin waɗannan agogowa na N power da ake faɗa, mutanen mu da dama sun amfana daga ire-iren waɗannan agogowa. Dandanin waɗannan dalilai majalisar zata zuwa ta miyake Allah ya yanke hukunci, lalle ya kamata a fito kalala a goyi bayan jiran Muhammadu Buhari. Kuma abinda za ka duba wa'ina 'yan takara guda biyu dukansu Fulani ne, dukansu masu shanu ne. Bisa ga irin al'adarmu na Fulatanci ma, inda yau za a barwa shugabannin Fulani su yi sulhu akan wa'ina 'yan takara guda biyu, Kani da wa'in suna faɗa kullum ai laifin Kani muke gani, sai mu ce Kani ya yi haƙuri ya bar wansa.
Har dai zuwa zaɓe a ranar 16 ga watan Fabrairu za a ci gaba da samun ƙungiyoyi na mara wa gwamnati ko adawa baya bisa al'adar siyasar Najeriya. Tasirwa da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alekaya daga batun tsaro da siyasa a Najeriya sai na ta'aziyya, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya isa birnin Sokoto da mika ta'aziyyarsa ga iyalan tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Murtala Faruk Sanyinna ya halarci wannan taron.
Kai tsaye daga filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zarce ne ya zuwa gidan marigayi tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari da ke birnin Sokoto. Shugaba Buhari ya shiga zuwa cikin gidan ba tare da 'yan jarida ba, inda ya gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayin kana ya fito a harabar gidan inda aka yi tanadin wajen zama domin ta'aziyya. To sai dai a nan kam shugaba Buhari bai ce uffan ba ga dimbin jama'ar da suka tattaru, ciki kuwa har da sarakunan gargajiya. To amma kuma ya gabatar da takardar jaje da ta'aziyya a hukumance ga gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, wanda shi kuma ya nike ya karanta sakon na shugaban kasa.
The very sad news of the passing away of Alhaji Usman Aliyu Shagari, former president of the Federal Republic of Nigeria.
Yace rasuwar tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari babban abin bakin ciki ne. Hakika wannan babban rashi ne ga dukkanin Najeriya ba tare da la'akari da kowane irin bambanci ba. Marigayi Alhaji Shehu Shagari muhimmin al'amari ne ga kasar nan. Kasancewarsa shi ne mahaɗi na ƙarshe da ya haɗa mu da gwamnatin bayan 'yancin kai ta sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayinsa na zababben shugaban ƙasa na farko a Najeriya. Ina mika sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da kuma jama'ar jihar Sokoto akan wannan babban rashin. Gwamnatin tarayya za ta samar da wata kafa ta tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar.
Yours sincerely, Muhammadu Buhari.
Bayan gabatar da wannan ne a gajarce, shugaban kasa ya mike inda ya koma zuwa filin jirgi kana ya tashi zuwa Abuja. Hakan dai ya biyo ne bayan korafe-korafe da cece-kuce da ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet na rashin halartar shugaba Buhari a jana'izar marigayin a jiya. to amma kuma wasu na ganin ziyarar ta yau ta wadatar. Bashir Gidado shine commissioner ciniki da masana'antu na jihar Sokoto.
Wannan cece ku ce kila ya ta'allaka daga abubuwan da suka faru inda aka fito wasu muhimman mutane da yawa a wannan jiha ta mu mai albarka. Allah ya anshi rayuwarsu kuma ba a ga ya ta ko ya taho ba. Yanda sauran dushewa gabanni suke yi idan irin wannan abu ya faru ko na jin dadi ko na akasin haka sukan zo shi sai ba a samu ayi haka ba. Wannan lokaci shi ma ji an yi tunanin a gane shi kuma Allah bai sa ya zo ba, to yanzu gashi Allah ya kawo shi. Saboda haka tunda Allah ya kawo shi yanzu ya zo ya wannan ta'aziyya sai a yi mishi yabawa akan zuwan da ya yi. Duk da yake wasu suna ganin kila saboda wannan cece kucin da aka yi tsakanin jiya da shekaran jiya kila shi ya kuma ya allaka wannan zuwan nashi. Amma dai tunda dai ya zo sai a bar magana akan ya zo.
A tarihance dai Muhammadu Buhari ne ya kasance shugaban mulkin soja kwana daya bayan juyin mulki a shekara ta 1983. Inda aka hambarar da gwamnatin ta Shehu Shagari bisa zargin ayyukan cin hanci da rashawa, kana kuma aka tsare Shagarin a kurkuku har na tsawon watanni 20. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 10:20 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Babala ke jagoranta. A shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon, muna da rahoton wani taro da aka yi na masu ruwa da tsaki a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar akan matsalolin shaye-shaye a tsakanin matasan yankin, inda shugabanni suka yi alkawarin daukan matakin ba sani ba sabo. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Gaban gundumar Malbaza da ke kasancewa wakilin gwamnati tare da magajin nan garin Malbaza da Dogarawa da shugabannin rundunonin tsaro da sarkin Dogarawa duka sun isa a wannan garin na gidan Iddar, inda suka gana da hakiman garuruwan da wannan matsalar ta shafa. Kuma shugaban gundumar Malbaza Malam Marafa Tankari ya ce za su daukar matakai na ba sani ba sabo game da masu sayar da kwayar da masu aje masu sayar da kwayar da waɗanda ke kawo ta cikin garuruwan na yankin gidan Iddar.
Saboda haka nan mu muna tsammanin maganin wanga abin da yadda Allah ya sa. Saboda ni ku ba zan tadi. Ku ba zan tadi dan saboda ni, dan saboda yanzu doka ce za ta hawa aikin ta. Wanga abin duka kun ka faɗi abin da anka hana ne. Abin doka ta hana ne. Amma dan gudun mu muzuna muku. Saboda haka nan abba mu tahowa muna yin aikin. Mu ne abba mu ga yin aikin. Amma yanzu kun ba mu izinin mu tayi aikin mu.
Ha Allah.
To mu ma ku san da an muka fara aikin mu. Ba mu hoye yarda wani can daban. Idan kuma shi girma muna. Wanda girma muna da shi muka tafiya.
Shi ma sarkin Dogarawa a lokacin da ya doki magana cewa da Alhaji Abdul Kadiri ya ce ana sa bangaren duk wanda ya sabke masu sayar da wannan kwayar ko kuma ya taimaka musu ya bar shi da Allah.
In an kama kun ci jami'in Allah. Ai shi sanni ban son yar son gaba dai. A ce ga hukuncin da za ni dai nan na shiga ba al'ummar Dogara ko ga wanda na fara shaida da Allah ne ka gama mu dan san da shi Allah bai kwana bai angashi.
Shugaban rundunar tsaro na gundumar Malbaza da ta shafi kauyukan da ke cikin wannan karkarar ta gidan Iddar ya yi kira ga masu garuruwa cewa da hakimai game da wannan matsalar.
Akwai wani mai gari da ja ya fade shi yake su adalai tunda kuna kun ka san masu ne abun suna tare da ku. Amma kowa na gudun zuciya don wanshi da ke a'a na kai dan wani kashi in nasa an ka kama shi sai a ce ni ne ba shi adalaikin ba ni ne adalaikin shi yasa kuna kallo kuna cale ba mai so ya fata. To yanzu da kun ka dauki nauyin yanzu mun ji daji mun sa ido mu gani in kuna aikata.
To kamar yadda shugabanni suka tashi tsaye a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar, haka ma a jihar Kano da ke Najeriya, wata kungiyar rajin yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi ta shirya taron lakca game da rawar da kafofin yada labaru za su taka wajen daƙile annobar shaye-shaye tsakanin matasa. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
ganin yadda shan miyagun kwayoyi ya waita a cikin al'umma tun yana bayan gari har ya shigo gidajenmu ya shigo cikin iyali kusan wani mu za mu iya kiransa bala'i ne ya zo kusan kowanne gida akwai shi ba mu da wata hanya da za mu magana a ji sosai sai ta hanyar kafofin yaɗa labarai sai muka yi shawara mu kirawo waɗannan kafofin yaɗa labarai mu tattauna me gudunmawar su duk da suna ba da gudunmawar amma wacce irin gudunmawa za su karfafa.
Kwamaradu Muktari Ilyas kenan shugaban kungiyar Initiative for Fighting Against Drug Abuse and Enlightenment wadda ke wada kan jama'a musamman matasa kan illar miyagun kwayoyi. Dr. Sanusi Iguda malami a tsangayar nazarin aikin jarida da sadarwa ta jami'ar Bayar Kano shine ya gabatar da makala a wurin taron.
Kafar yaɗa labarai kadai ba za ta iya magance matsalar shan miyagun kwayoyi ko ya wato fataucin su ba. Saboda haka komawa zuwa wani rukuni ne na al'umma suke su ne da alhaki wajen yaɗa ko angiza al'umma musamman samari cikin wannan hanya da ta zama ruwan dare. Tusan matsala akwai ta iyaye wadda kankanuwa ce akwai ta al'umma wadda kankanuwa ce amma mafi girma shine harkar siyasa da 'yan siyasa. Akwai wata matsala ba wannan ba shine masu samun kuɗi a harka sun yi karfi an san yankin su an san abubuwan da suke sannan kuma zaka iya cewa akwai wanda suke amfana ta cikin gida suna samun kuɗi ta harka. Akwai wata matsala jami'an tsaro zaka iya cewa su ne ya kamata su zakulo su yaka to amma suna da abin da ake cewa double standard fuskar saboda haka suna amfana amma kuma aikin da ya kamata ko dade abun ba sa yin.
Baga shugabannin kafaffun labaru da masana a fannin aikin jarida dalibai daga makarantun ilimi mai zurfi a nan Kano suka halarci taron.
Aishatu Idris Umar gaskiya taron nan yana da matukar muhimmanci kuma ya ilmantar ya amfanar da mutane mun samu ilimin da za mu fadakar da mutane wayanda muke tare da su haka a ga musu cewa su guji shan miyagun kwayoyi saboda yana da illa a tattare da su.
Sunana Awal Hamis Ibrahim nazo daga dalibi ne ni a School of Hygiene Kano zan tafi da sako mai dimbin yawa zuwa ga al'ummata na unguwarmu ko kuma sauran mutane da nake mu'amala da su saboda wannan taron da nazo na fuskanci wasu hanyoyi da mutane suke ba masu sai da miyagun kwayoyi da masu shan su taimako inda aka fadakar cewa akwai matan aure da suka iya ajiye musu irin waɗannan miyagun kwayoyi domin kada ma'aikata su kama su ko kuma a san inda suke ajiyewa.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Haruna Mamman Bako da Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Babale. Masu saurare yanzu kuma ga wata sanarwa ta musamman.
Masu sauraron mu albishirinku. Yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, matsalar cin hanci da rashawa, da tattalin arziki da dai sauransu.
Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban.
Ba san yanzu ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal, 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 akwai kabal, kabal. Wata rukunin mutane ne su suke jin ragamar gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ka ji, me za ka ce kai shi? Har da wargi zan kamata a magana su kwanan baya.
Wannan ruwanta wannan ya nuna demokradiyya ta kenan wato kowa ma yana iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kaba din suka zo suka shirya suka tilasta ni su faɗi abu daya
mun magana a Amerika sun ce baka iya zuwa Amerika
to me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce
in ka je Amerika za a kama ka kai laifi kai me yasa
to ina laifi kama ina ne ba zan kama ni ba.
A ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu.
Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana.
Kada ku bari a ba ku labari.
Ina gidan ƙasa yake kwana.
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da kuma wanda ya hada kuma ya bada umarni, Bonsa Tufa, da injiniyan namu na yanzu, Mr. Nicholas. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya, Allah ya ba mu alkhairinsa.